wasu iyaye mata kenan da suka rasa ƴaƴansu da kuma mutajensu. Kira ga gwamnatin tarayya da ma gwamnatin jiha da siwa Allah su taimaka musu wajen gano inda ƴaƴansu suke, walau ko suna raye ko suna mace. Dukkanin waɗannan mata dai na sanye da ba a tantufafi da kuma ke ɗauke da hotunan ƴaƴansu ko kuma na mazajen nasu da suka kasa gano makomarsu. Tun a ranar 14 ga watan Maris 2014 ne dai wasu da ake san ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram suka kai kan hari kan Barikin Giwa da ke cikin garin Maiduguri, wadda suka ɓalle Barikin suka kuma yawan gaba da sauran mambobinsu, yayin da aka yi zargin cewa jami'an tsaro sun dinga buɗe wuta a kan wasu daga cikinsu da kuma yi sanadiyar mutuwarsu. Tun a wancan lokacin kuma jami'an tsaron ba su gasaka ko kuma ƙaryata wannan batu ba. Wannan ne ma wannan iyaye da kuma matan waɗannan mutane suka rasa gane makoman ƴaƴan nasu tun a wancan lokaci.
Sunana Hauwa Bala.
Daga ina kira zo?
Umarari.
Wane ne naki aka kame?
Mai gidana ne.
Kamar shekara ne yanzu na?
Shekara 7. Ba ni da wanda zai taimaka mu. A cikin haka mahaifiyarsa tana ƙauye. Ita ne take ɗan taimaka mana. Boko Haram suka kore su suka kona ƙauyen su. Yanzu haka gurin zama ma mahaifiyarsa ta rasa. Yanzu abin da zan ba yara na su ci, ba mu da abin da za mu ci. Gwamnati ya taimaka, ya dube mu, ya fito mana da mazajenmu. Akan yaranmu, yara za su yi rashin lafiya ba magani. Gwamnati ba ta zuwa tun da abin nan ya faru. Muna cikin wani hali, gwamnati taimaka ya fitar mana da mazajenmu.
Kin taɓa ganin shi lokacin da aka kame
shi? Ban gan shi ba. Shi direba ne a Bagaro da yake lodi yana tafiya ƙauyuka.
Amma kin ji labarin shi?
To ya yi lodi ya tafi ga Jidanna. A can sojoji sun shiga kwashe shi ne suka kwashe shi. An zo an wuce da su a mota. To mutanen su na tasha har ya ɗaga musu hannu yana motar sojoji. To tun da aka wuce da shi aka tafi zan ji labarin shi. Shekara 7. Aiwa na 5.
Kuma dai yan suna gaban
shi. Duk suna gaba na, ya tafi ya banni da yarinya mai wata 3 yanzu ga yarinyan har ta yi wayo. Sunana Hauwa Muhammad Kida. Magunta fi san da kashe mu ba. To ya kamata mu ma ya san da kashe mu. Ba wurin kwanciya, ba abincin da za mu ci. Ya kamata mu ma ya kula da mu mana.
Ba mai gidanki?
Ba mai gida, ba kanina da yake taimaka. Mu ma ya taimaki. Mutanen hidimu kwana da yunwa. Wurin kwanciya sai ya mana wuya.
Kamar batun su ƴan uwan naku. Kun yi yunƙurin jin yanda suke?
Eh, mun taɓa jin an ce suna hannun ƴan tsaro ɗin. Sun ce za a sake, ba ma jin labarin komai. Ya tausaya mana.
To ko waɗannan mata da ke kokin rasa mazajensu da kuma ƴaƴansu za su kai nawa? Ta mai kin newa shugaban Gidauniyar Alamin Foundation. Wato Hajji Hamzatu Alamin.
Yanzu aka hannu na ni abin da na sani, ina da wajen mata 3,200 wanda suka rasa ƴaƴansu, ba su san ko suna da aiko babu ba. Muna da mata saboda 4,800 wanda muke neman mazajensu. To amma kuma in ka duba a haka din za ka ga muna da sun kai ɗaruruwan dubu da dubbai ne. Amma za mu iya farawa ne da abin da muka gani a hannunmu na cikin Maiduguri da kuma na kewaye ne muka fara da shi.
Duk ƙoƙarin da ne don ta baki ɓangaren jami'an soja da bada makomar waɗannan mutane a ƙanan bai cimma ruwa ba. Sai dai a baya-bayan nan kwamandan rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya tun da ke garin Maiduguri, Mai Jiyar Olusegun Adeniyi ya ce a shirye suke da saki dubbai mutum da yake hannunsu da su kuma suka tabbatar cewa ba yi da laifi. Kwamandan ya dai bayyana haka dai lokacin da rundunar ta wanke wasu mutane 982 da zane su da kasancewa cikin 'yan ta'adda.
For those still under detention, they will pass through the normal process and if not found wanting, will surely be released and reunited with their family.
Ya ce waɗanda har yanzu suke tsare za a tantance su ne kamar yadda ake yi, kuma idan ba a same su da laifi ba muna tabbatar muku cewa za a sake su, a kuma za a ci gama su da iyalansu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.